Sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 1941, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar za su iya jin shirin nan kai tsaye a Yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da murar Arewa da Harul dukkansu a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro masu assalamu alaikum barkanku da safiyar Litinin 2 ga watan Mayu shekara 2016. Sahabo Imam Ali ne daga nan gundumar Colombia tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Matar tsohon shugaban kasar Ghana Nana Ajiman Rawlings za ta yi takarar shugaban kasa. Masu zanga-zanga sun sa wakilan majalisar dokokin Iraq arcewa daga majalisa har ma an kafa dokar ta bace abin nan bagadaza. Sakataren harkokin wajen Amurka yana kokarin ganin gwamnatin Syria ta daina kai hare-hare akan ƴan tawaye domin a farfado da shirin samun zaman lafiya a kasar.
To Allah ya kyauta.
Jihar da magaran ba maganan matsala. Sai dai ata saboda matsalolin ta tama ne. Daga cikin akwai inda bamu saba da su bayan sun bullo mu shine cewa matsalar tsinke albashi cikin wannan wata na Mayu da sauran su.
Mamman Galadima na uwar kungiyoyin ma'aikata a yankin Damagaram a Barno kuma an yaba ma'aikata kan samun zaman lafiya a jihar. A jihar Adamawa da ma kuma sabon rikici ne barke a jam'iyyar PDP. Ibrahim Alfa Amin na tafi da shirin ciki da gaskiya. Da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jam'iyyar National Democratic da ake cewa NDP a takaice ta masu hamaya a kasar Ghana ta zaɓi mata tsohon shugaban kasar Nana Akufo-Addo Ajiman Rawlings a matsayin ƴar takarar shugaba ta jam'iyyar. A ranar Asabar taron wakilan jam'iyyar da aka yi a Accra babban birnin kasar ya zaɓe ta. Magoya bayan jam'iyyar sun ce farin jinin mata tsohon shugaba Jerry Rawlings zai zama babban kalubala ga shugaba John Dramani a zaben da za a yi a kasar a ranar 7 ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu. Sakataren jam'iyyar Muhammad Frimpong ya ce Nana Ajiman Rawlings ita ce ƴar takarar da ta fi dacewa wajen aiwatar da canjin da ƴar kasar suke bukata. A saboda haka ne magoya bayan jam'iyyar NDP a duk faɗin kasar bai ɗaya suka koyi bayan tsayar da ita ƴar takarar shugaban kasa. Sai da tsohon shugaba Jerry Rawlings wanda shi ne ya kafa jam'iyyar NDP ya bayyana goyon baya ga matarsa kafin bai ɗaya jam'iyyar ta NDP ta goyi bayan a tsayar da ita ƴar takara.
Jiya Lahadi a Bagadaza babban birnin kasar Iraki ya kusa faɗawa ruɗanin siyasa yanzu haka an kafa dokar ta ɓace a birnin. Masu zanga-zanga sun mamaye wasu ɓangarorin yankin ƙasa da ƙasa wadda babu wanda yake shiga sai da izini na musamman. Wakilan majalisar dokokin ƙasar suka harce aka kuma sa sojoji cikin shirin kota kwana. Da safiyar jiya Lahadi magoya bayan shugaban ƴan Shia Muqtada Arsada suka taru a harabar majalisar dokokin Iraki wadda yake fayau a yanzu kafin suka matsa zuwa dandalin yin bukukuwa. Ya zuwa jiya Lahadi da yamma masu zanga-zanga suka kawo ƙarshen zanga-zanga da suke yi amma na wucin gadi suka fara janyewa daga yankin. Sanarwa daga ofishin Arsada na cewa masu zanga-zanga sun janye ne domin mutunta wato babban gangamin ibadar da ƴan Shia za su yi.
Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa birnin Geneva kasar Austria a wani yunkurin gaggawa domin farfado da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Yarjejeniyar wadda Amurka da Rasha suka shiga tsakani aka kulla amma ta wargaje a yayin da sojojin Siriya suka zafafa kai hare-hare musamman akan Aleppo birnin mafi girma a kasar cikin kwanaki 10 da suka shige. Jama'an Amurka sun ce burin Mr. Kerry shine na ganin an kawo ƙarshen tarzoma a birnin Aleppo da kuma ganin an tsagaita buɗe wuta a ilahirin ƙasar domin a maido da shirin samun zaman lafiya. Domin cimma wannan buri Mr. Kerry ya buƙaci ƙasar Rasha da ta taimaka wajen shawo kan gwamnatin Assad ta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa. Bayan da Amurka ta tuntuɓe ta, ƙasar Rasha ɗin ta faɗa a jiya Lahadi cewa an fara tattaunawa domin gwamnatin Siriya ta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa a kan birnin Aleppo. General Sergei Kuryenko, shugaban cibiyar da ke lura da harkokin Rasha a ƙasar Siriya, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun Rasha cewa yanzu haka ana yin shawarwarin ganin an kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa a Aleppo. Ya ce suna kira ga dukkan ɓangarorin da suke sha'awar samun zaman lafiya a Siriya da su yi wa Allah su goyi bayan dabarar Amurka da Rasha na ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya a ƙasar.
To, labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jiya Lahadi da safe mayakan sakan kungiyar Al-Shabab a ƙasar Somalia suka kai hari akan wani birnin da aka sake kwatowa a tsakiyar yankin Shabelle har suka kashe sojojin Somalia 22. Wani jami'in Somalia wanda ya ce a sakai sunansa ne ya faɗa muryar Amurka wannan labari. Yan yakin sakan sun yi ƙirarin cewa sun kashe sojoji 32 ciki har da wani babban jami'in soja a birnin Runningut kwana ɗaya bayan da sojojin gwamnati suka kwaci birnin. Komandan rundunar sojan Somalia Muhammad Sane ya faɗa muryar Amurka cewa an yi wa sojojinsa kwantan ɓauna aka kashe 8 daga cikinsu yayin da kuma sojoji suka kashe 'yan ƙungiyar Al-Shabab 12. Komandan ya ce wani jami'in soja ɗaya ya ji rauni yanzu ya ɓace. Wani jami'in Somaliyan da ya ce a saƙa sunan nasa ya faɗa muryar Amurka cewa sojoji 22 aka kashe yayin da 10 suka ɓace ana kuma bayyana tsoron ƙila 'yan yaƙin sa-kai suka sace su. Shaidun gani da ido kuma sun ce mayakan sakan sun yi amfani da wata mota da aka ɓoye bam a ciki wajen kai harin kuma sun kwace akalla motocin soja guda 3.
Jiya Lahadi aka farfado da wani ɓangare na dangantakar Amurka da ƙasar Cuba a yayin da jirgin ruwan fasinja na farko ya tafi ƙasar Cuba daga Amurka a karon farko cikin fiye da shekaru 50. Wannan jirgin ruwan yawon shakatawa mai suna Adonia da fasinjoji 700 ya tashi daga tasha jiragen ruwan birnin Miami kuma yau Litinin idan Allah ya yarda zai isa birnin Havana ƙasar Cuba. Wannan jirgin ruwa a Adonia zai rika zuwa ƙasar Cuba sau 2 a wata.
Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Gwamnatin jihar Borno ta jinjina jami'an tsaro tare da ma'aikatan jihar saboda nasarar maido da zaman lafiya a yankin. Mataimakin gwamnan jihar Alhaji Usman Mamman Durkuwa, wanda ya wakilci gwamnan jihar a gangamin ranar ma'aikata da aka yi jiya Lahadi, ya yaba da irin kyakkyawar dangantaka da ke akwai tsakanin ma'aikata da gwamnatin jihar. Kamar yadda za ku ji ci gaban wannan hira da yi da wakilin sashin Hausa Haruna Dauda.
Kuma abin da mai girma gwamna muna so in nuna gode mu duka jami'an tsoro wanda suka bada karfi da kuma ya kawo mana zaman lafiya. Gaskiya tsakanin mu da ma'aikata yau an nuna ma duniya cewa akwai zaman lafiya, don dalilin su ne yanzu muka fara nuna jama'a cewa akwai zaman lafiya a nan, kuma sun ba da goyon baya game da tantancewa da ake yanzu a tsakanin ma'aikata. Ya nuna cewa a jiya akwai zaman lafiya tsakanin mu da gwamnati, tsakanin ma'aikata da gwamnati.
Na murka ce batun wato ƙarin albashi, matsakaicin albashi na naira 10,000 na ma'aikata. Akwai wasu ƙananan hukumomi da har yanzu ba a soma biyan wannan ba a jihar Borno. Menene matsalolin da ke faruwa ne a waɗannan ƙananan hukumomi?
A gaskiya wannan laifin ba laifin gwamnati ba, kuma ba laifin ma'aikatan ba. Tun azal kasan dole ne kuɗin ku ne za a ba ku biyan albashi da shi. Za a iya ɗauka wani kuɗin mutane a biya mutane sun mutane shi ba. Wannan lokacin yanzu ɗin yawan mutane su ne shekaru haka ce ba za su iya biya wannan kuɗaɗen 18,000 ba. Amma Allah ya yarda in ko da ba su iya biya ba, in Allah ya sa gwamnati za samu kuɗi zai kara musu hanyar da za su suma sauran su samu. Kuma dama kwata-kwata da wuce gabar gwamnati guda kudu ba ko biyar ba shi ne Hawul, Biyu, Chibok, Askarowa da MMC. So gaskiya sai dai mu ba su hakuri yadda nan da muke cikin su ɗin in abun ya ɗan kawo daidai sai a taimaka su masu samu.
To, ranka da ya batun tantance ma'aikata da aiki da gwamnati ke yi yanzu a halin yanzu haka, kamar kuna samun haɗin kai kuwa?
Daga speech na chairman na wannan shugabannin su duka ya ce suna goyon bayan 100%, tunda su ma suna ciki suna ga abin da ke ciki. Da abin da zai cutar da su ba za su yarda su zama a ciki ba, kuma da abin da zai cutar da su ba za su yarda su ba da goyon baya ba. Amma a su ba da goyon baya kuma mun gode musu da goyon bayan da suka yi, don ana yin dalilin ma'aikatan ne. In kamar wanda muke magana cewa 2018
amma jamhuriyar Niger ma'aikata a yankin da magaram sun koka kan rashin biyan su albashi matsala da suka ce a yankin ne kadai ke fama da ita. Malam Mamman Galadima wani jigwa uwar kungiyoyin kwadago a yankin ya yi karin bayani a tattaunawa da ya da wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari.
Jihar da magaram ba maganar matsala sai dai ada saboda matsalolin da dama ne daga cikin akwai wanda ba mu saba da su bayan sun bullo mu shine cewa matsalar tsinke albashi cikin wannan wata na Mayu da sauransu abiya ba mamaki tunda yanzu ta bangaren likita abinda muke so nan a gane duk mutumin da zai sa riga a kimtse kasa ta san da zaman shi da wadan malati mu a wurin mu abocin yake ne likita to akwai wasu wanda a wurin gwamnati ba amma ba su fa'ida ba dauke su ba mai kata ba wanda ake cewa yan kazi da sante kuma da yan kontragi kenan su aiki ne tsakanin mutum da mutum aka injiniya amma ni bane da sani mai tsawo ta hanyar kwani amma masana malamai sun ce mu Allah ya faɗi kan shibin mutum ya ƙare na goshin shi ka bashi haƙƙin shi na aikin da yama to yau an waye gari wasu hasana da wata uku ba albashi kuma tare da dinmu anan koda an ba su albashin hallau zai zamana akwai bashin wannan sabon wata da aka ba mutane gaskiya muna baƙin ciki ba a iya gina ƙasa ana ƙin shi da masu sa shibin su cikin neman gina ƙasa.
Wasu ma'aikatan da na yi hira da su cewa suka yi sallar ta bana dai da babu garabar daɗi ne kawai.
Mu dai a gaskiya sallah wannan dan ka ce bu mu huto ba sina sab mu shi nan lakwal dan ka ce bu su huto ba shi yasa haka nan muka rurruwa muka huto defile amma dai ciwon mu yana cikin ran mu abinda zan mu fadi kuma shine magabata dan Allah su dibe mu wani ga iyali ga biyan haya ko ga sayan abinci ga ni shele ka ga ruwa to ya zakai da rankan ba baka ba
to amma gashi na ga kin sa anko din na ma'aikata
to malama tabar ya zanyi dole ne in sa ya zanyi ban sa ba bashi ne ci aka ban atanwa rada gwamnati ya biya na biya
kun ga dai ba kaman yanda da ake bane jama'a duka suna hutowa to amma ga in kuka diba akwai karamcin muwai kaman hali kuma da tsare-tsare wanda ya kamata a datin kan lokacin a yi za ku gani.
Daga bisani kungiyoyin ma'aikatan bayan sun yi jawabai da dama sun miƙa buƙatunsu wa hukumomi wanda suka haɗa da damawa da kungiyoyin ma'aikata cikin ayyukan cigaban jihar da magaran. Biyan albashi a kan lokaci, cigaba da ba da magani kyauta a asibitoci, mai da malaman makaranta na Larabci masu shahada a kan aikinsu da dai sauran buƙatu. Tamara Bari, sashen Hausa na muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
Inda albashin shi bai huto ba, Niger laka mai kulanga, ya yanke wayar wuta na, mai karɓar haya ya zo, wata na shida ban biya ba, an babu kuɗi ka bar gida na.
Yanzu kuma bari mu koma Najeriya zuwa jihar Adamawa inda akwai alamun zaɓen shugabannin jam'iyyar PDP a kowane mataki na fuskantar barazana saboda zargin da shugabannin jam'iyyar a jihar suka yi wa Ahmad Gulak da yin sojan gona ya amshi kayan aikin zaɓen. Shugaban jam'iyyar a jihar Adamawa Mr. Joel Hammanjo da madaki ne wannan zargi da yake ƙarin bayani kan hali da suke ci game da wannan zaɓe. Ga cigaban rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Matsalar din shine Gulak ne ya je ya yi rubutu akan da masayin party da kuma masayin wato elders akan lallai su ne suka yi mandate nasi ya karbo wannan shine turawa suna kira impersonation ya dauko forms din to forms din yanzu shine yasa tunda safe mutane suna shan wahala ba form kama akwai congress ne baka san abin da za ka yi kam yaya za ka yi ka ce ga abubuwan da za ka yi shine yasa muka dauka akwai wa'anda ba su da interest na party
to sai dai kuma mutanen da mai da tsohon hadimin tsohon shugaban kasar Adugulak ya fa musanta zagin da yake yi na cewa ya awan gaba da kayakin zaben
miliyan 9 da wani abu sai na sami national chairman Dr. Alimadu Sharif nace chairman eh idan za a ce sai an kawo kudi kafin a bada form nan yawanci mutane mu fa ba za su iya saya form nan ba musamman ma mutane mu nan mutane na Adama ba za su iya samu wannan miliyan 9 ba amma ya kamata a bada form nan in an je an dawo an sayar a kawo kudi sai ce zaka lama na ba mutane ka na Adama wato guarantee in ba su ka baka kawo kudi nace zan yi yace rubuta na rubuta ya bada approval aka bani form na zabe naga baturan zaben da za su zo Adama sai na mika musu wannan takardu bayan awa uku ko hudu juwal madaki ya zo yana neman form an ci ka kawo kudi yace ba kudi aka ce mishi to Ali Gulak ya roka chairman ya bada umurni a bashi yayi lamini zai yi garanti zai kawo ya kuma ba baturan zabe na Adama sun tafi da shi
to sai dai kuma duk da wannan sa to ka sa katin dake wakana ɗan kwamitin zaben da jami'a ta turo sun ce fa su fa za su yi adalci kamar yadda Alhaji Yusuf Gumel Darman ɗaya daga cikin 'yan kwamitin zaben ke cewa
amma sai da aka ɗauko mutane masu tunani masu nutsuwa masu kamantawa waɗanda idan suka je za su yi dalibarin gaskiya su ne abin da ya sa aka zaƙo mu muka zo mu muka tabbatar da cewa yau za mu fara congresses daga nan har zuwa ko kwana nawa ne sai mun ƙare mun ga ƙananan hukumomi an sa mutane kuma mutane sun zaɓi wanda suke so domin mu ci zaɓe
Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC inda agogon mu ke cewa kusan karfe 1:18 na dare a halin yanzu ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun kammala jin yadda aka yi tsakanin Zaharuddin Sani wakilinmu da ke Katsina da wasu 'yan damfara. Idan an tuna kafin nan mun sha gabatar muku da shirye-shirye kan masu ƙarya cewa su aljannu ne suna cutar mutanen da suka yarda da su ko kuma suka tsorata da su. Mutane da dama sun rubuto mana cewa lallai sun fuskanci wannan abu kuma shirin da muka yi ya wayar musu da kai sun gane cewa lallai masu cewa su aljannu ne ta waya din nan makareta ne 'yan damfara. Da yawa daga cikin mutane yanzu idan an kira su aka fara makalan murya sukan danna wayar su ɗauki tattaunawar su da waɗannan mutanen ɓoye na ƙarya. Su kansu irin waɗannan 'yan damfarar sun saurare mu domin kuwa da yawa daga cikinsu sun gamu da fushin mutane da suke kunyata su a kan waya. Domin haka wasu daga cikin waɗannan 'yan damfarar su ma suka sauya salo yanzu suna bayyana cewar su fa ba aljannu ba ne. Rauhanai ne domin a cewar su aljannu macuta ne kamar wannan sanannen ɗan damfara wanda ya nemi damfarar wani mai sauraron mu da ake kira Muhammad Sani Shaga kofar saura a Katsina wanda ya shafa tsawon kwanaki cikin watan Afrilun nan yana nadar duk maganar su da wannan ɗan damfara.
Muhammad Sani ina wuni
barka da yini
amma lafiya ya gida Muhammad Sani ya aiki
wallahi lafiya kalo alhamdulillah
ya kasuwa Muhammad Sani
alhamdulillah lafiya kalo
ubangiji Allah ya muka albarka Muhammad Sani ubangiji Allah ya sa ka gama da duniya lafiya
amin amin
kuma ubangiji Allah ya taimake ka mu bunji mu gangane tsautsayi asara sharrin masu sharri ubangiji Allah ya kare kai kare zuriyarka
nagode da wannan addu'a
kuma Allah ya taimake ka da taimakon sa domin mai domin ka sani fa kulmata ud-duniya kalila
gaskiya ne wannan
ma kullu man alaiha fan inji Allah sani babu wani abu da bai da ƙarshe shi ikon Allah
wannan gaskiya ne
ikon Allah kadai shine ba shi da ƙarshe
wannan gaskiya ne
saboda me saboda Allah ne yake cewa a cikin alqur'ani mai tsarki yake cewa shine ajib du'ai kuma Allah na cewa lai wannan makarsa yi billahi ahad kar ku gina ramin mugunta ga ƴan uwanku kar ku yi mugunta ga ƴan uwanku
wannan gaskiya ne
duk wanda zai gina ramin mugunta ya gina shi ga jere ba mamaki shi ya fada in ya gina shi babba
wannan gaskiya ne
yasa Allah yake cewa kuman ya amal misqala zarratin khairan yara wa man ya amal misqala zarratin sharran yara
wannan gaskiya ne
sani mutum idan ya shuka aikin alkhairi ranar gobe kiyama sakamakon shi gidan aljanna idan mutum ya shuka aikin sharri to ranar gobe kiyama zai shiga gidan wuta Allah ya kare mu daga azabar wuta kuma Muhammadu Sani wani lokaci ne dare yake rabawa
to
wani lokaci dare yake rabawa domin Allah subhanahu wata'ala yakan aiko da mala'iku na rahama Allah na cewa wace neman biyan bukata in biya mai a daidai wannan lokaci lokacin da wani yana aikata aikin alkhairi wani kuma yana alfashi
wannan gaskiya ne
to Allah ya kare mu
amin amin
misalin wani lokaci dare yake rabawa
kana tambaya ta ne yana ga kaman misalin kamar karfe 3 kenan ko
misali kaman daga 12 dai
daga karfe 12 zuwa 3
yawa to Allah subhanahu wata'ala yakan cewa wace neman biyan bukata duniya da lahira in biya mai kamar yanda Allah ya ce shine ajib du'ai shike an sa addu'a sai kai alwala kai sallah nafila raka'a biyu
to
raka'a ta farko sai a karanci fatiha da alam nashraha raka'a ta farko fatiha da alam nashraha
haka ne
raka'a ta biyu fatiha da izaja'a
haka ne
raka'a ta biyu fatiha da izaja'a idan kai sallama sai kai wa annabi salati 100 sai kai istighfari 100 sai kai la ilaha illallah 100
ta
sai ka daga hannunka sama ka roki Allah bukatu duniya da lahira
ta
Allah shine zai biya maka bukatar ka ba ni ba
wannan gaskiya ne
idan Allah ya tashi zuwa gobe wannan lokaci ne ake fita daga gida
kamar wurin tara ne insha Allah
kamar wurin tara ko sai ka tuntube ni akan wannan layi misalin karfe 9 na safe kafin Allah ya fito da kai daga gida samu gabatar maka da addu'a saboda wannan lokaci mun yi karatun alqur'ani bayan sallar asuba dangari ya fara wayewa zuwa karfe 8 haka muke tashi daga wannan karatun alqur'ani tare din sai ka tuntube ni sai mun maka addu'a cikin ikon Allah Muhammadu Sani
wannan gaskiya ne nace ba
na'am
nace ka san ita yadda rayuwa take ko ba haka ba
na'am
to kamar yadda dai naga ka kira ni
na'am
kuma naji kana ta ambata sunana
na'am
to shine nake mamaki kuma gashi da lamba ta naga ka kira ni to shine nake mamaki ina ka samu lamba ta
Muhammadu Sani ka san manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam ina jin ka nace kuma ka ce a Sokoto kake kana da almajirai ne naji kamar ka ce kuna karatu alqur'ani
walaikuwa
haka ne
ina da su
haka ne to shi ne dama ka san yadda abubuwan yake ko ba haka ba
gaskiya ne
shi yasa nace bari in yi ma wannan tambaye
to Muhammadu Sani ka san manzon Allah ya ce la ta'jib kar ka zama mai gaggawa a rayuwa domin gaggawa aiki ne na shaitan
haka ne.
Muhammadu Sani, ka san manzon Allah ya yi istihara, kuma istihara gaskiya ce.
Wannan gaskiya ne.
Domin me kamar yadda na gaya maka, idan kai ka manta ni na manta, ka sani Allah baya mantuwa.
Wannan gaskiya.
Wa ma kana rabbuka nasiha wa kafa billahi shahida baini wa bainakum. Ko ba haka ba?
Gaskiya ne wannan.
To Muhammadu Sani, ka san Allah subhanahu wa ta'ala shine ke hada bawa da bawa. Ko ba haka ba?
Haka ne, wannan gaskiya ne.
Kuma kamar yadda ka ce baka san ni ba, amma Muhammadu Sani zaka iya aikata aikin alkhairi a baya, a gaba ka tsinci wannan aiki.
Wannan haka yake.
Ko ba haka ba?
Gaskiya ne wannan.
Kuma ka san cewa Muhammadu Sani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin Al-Qur'ani mai tsarki izu na uku yana cewa kuluhiyya ilayya annahu sama'a nafaru min al-jinn.
Wannan gaskiya ne.
Kuma Allah na cewa ma khalaqatul jinni wal insi illa liya'buduna. Allah ya ce ban halicci mutum da aljan ba sai don su mun bauta.
Wannan gaskiya ne.
Muhammadu Sani, ni kamar yadda na gaya maka, ban shirka, ban tsafi, ba na duba. Muhammadu Sani, duk abin da zai kauce wa shari'a ko addinin musulunci ba zan gaya maka shi ba, in na gaya maka ta kara saurare na.
Ina haka yake.
Muhammadu Sani, ni ba aljini ba ne.
Haka ne.
Ka gane ko?
Haka ne.
Ni ba aljini ba ne, domin aljini yakan cuta wa bil adama.
Haka ne.
Ka gane kuma aljini kafiri ne.
Haka ne.
Kuma ni ba aljini ba ne da nake magana da kai kamar yadda na gaya maka. Ka yi imani da Allah a yi ba ka ganin Allah.
Gaskiya ne wannan.
Kuma ka yi imani da mala'ikunsa ba ka ganinsu. Kuma ka yi imani da akwai rauhanai na addinin musulunci. Kuma ba ka ganinsu domin su rauhani shi musulmi ne. Amma aljini da ka gani kafiri ne ko ba haka ba?
Haka ne.
Ka taɓa magana da rauhani Muhammad Sani?
A'a.
To Allahu Akbar. To Muhammad Sani, ni da nake magana da kai ni rauhani ne na addinin musulunci.
Allah sarki.
Ni ba aljini ba ne.
Allah sarki.
Yawwa, kuma na neme ka ne ta wannan hanyar sada domin ita tafi kowanne sauƙi, domin ne domin ka zama khalifa namu, saboda ba dan komai ba. Da mu da kai duka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mu. To Muhammad Sani, falce inda Allah subhanahu wa ta'ala ya hada ni da kai.
Tirkashi a shirinmu na gaba za mu ji matakan mai da Muhammad Sani, khalifan rauhanai na duniya, da kuma dardumar da za a bashi wadda za ta kai shi duk inda yake so a duniya, har ya zuwa nan ɗakin mana watsa shirye-shirye a Washington DC. Mu kasance lafiya.
Akwai maimaitawar wannan shiri ranar Laraba cikin shirinmu na hantsi. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a taƙaice.
Jam'iyyar National Democratic da ake cewa NDP a takaice ta masu hamayya a ƙasar Ghana ta zaɓi mata tsohon shugaban ƙasar Nana Akufo-Addo a Ajamar Rawlings a matsayin 'yar takarar shugaba. A ranar Asabar, taron wakilan jam'iyyar da aka yi a Accra, babban birnin ƙasar, ya zaɓe ta. Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa birnin Geneva, ƙasar Austria, a wani yunkurin gaggawa domin farfado da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Yarjejeniyar wadda Amurka da Rasha suka shiga tsakani aka ƙulla, amma kuma ta wargaje a yayin da sojojin Siriya suka zafafa kai hare-hare musamman akan Aleppo, birni mafi girma a ƙasar cikin kwanaki goma da suka shige. Jiya Lahadi da safe ne kuma mayakan sa kan ƙungiyar Al-Shabab a ƙasar Somalia suka kai hari akan wani birni da aka sake kwatowa a tsakiyar yankin Shabele, har suka kashe sojojin Somalia 22. Wani jami'in Somalia wanda ya ce a sake sunansa ne ya faɗa wa muryar Amurka wannan labari.
To malala gaishe ki, da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a safiyar nan, sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri, ciki har da shirin da rashin tayi na Salihu Garba. kamar na madadin Juma'a Aliyu ta tattauna gabatar da shirin da Cuba Hero Diodo ne wanda kura da akin gabatar da shirye-shiryen mu jama'a injiniya Malam Zubairu da ya rika masa anan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.